ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيك بدك على تندبوكينا القرآن بالجرمى tare da fassara akan fahimtar magabata. Karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan anguwar Bidawa a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna almuru na 23 ga watan Shawwal 1447 Hijiriya, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan Afrilu shekara 2026 miladiya. Muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka. A cikin wannan sura karatunmu na ƙarshe mun tsaya akan aya ta 72 cikin wannan sura mai albarka. Za mu tashi akan aya ta 73. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن
Ubangiji Ta'ala ya ce, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'an sirati lanakibun. Allah ya ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latad'uhum, kuma lallai kai tabbas kana kiran su ne, ila siratin mustaqim, zuwa tafaki wanda yake miƙaƙƙe. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ kuma lallai sai gashi waɗanda ba sa imani da lahira, عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ suna karkacewa daga wannan hanya da kake kiran su zuwa gare shi. Waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin aikinsa da ya ɗora masa, shi ne kira zuwa tafarki mai keke. Dukkan wani annabi ko manzo da Allah ya aiko, to ya aiko shi ne ya kira zuwa ga tafarkin Allah, ba kira zuwa ga shi kansa ba. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah ta'ala yace bai dace ba ga duk wani mutum da Allah zai bashi littafi, ya bashi hikima, ya bashi ilimi, sannan kuma ya bashi annabta, sannan ya zo ya dinga cewa mutane kunu ibadan li min dunillah, ku zama bayina kuma bayan Allah. A'a, Allah madaukakin sarki yana turo kowane annabi, kowane manzo ne ya kira zuwa ga Ubangiji. Ud'u ila sabili rabbika, bil hikmati wal mau'izati al hasana. Ai kira zuwa ga uban tafarkin ubangijinka bil hikmati wal mau'izati al hasana. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Wad'u ila rabbik, kai kira zuwa ga ubangijinka. To wannan shine siratul mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu. Allah yace kuma wannan shine tafarki na mai kyakke sai ku bi shi. Naka kira zuwa ga Allah shine kira zuwa ga tafarki mai kyakke. To kowanne annabi wannan ita ce hanyarsa, ita ce tafarkin sa. Sawa'un an kira wannan kiran nasa da shari'a ko an kira zuwa ga tafarki mai kyakke, duk da shi din ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil ladhi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasiru al-umur. Ubangiji ta'ala yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, hakan nan muka yi wahayi izuwa gare ka, muka yi maka wahayin mala'ika Jibril ya zo maka da sako daga umarnin mu ko daga al'amarin mu. Allah ta'ala yace ma kunta tadri mal kitabu wal iman, a lokacin baka san me littafi ko baka san me imani ba, walakin ja'alnahu nuran, sai dai Allah ya ce mun sanya wannan alqur'ani ya zama haske na hadi bihi man nasha'u min ibadina, muna shiryar da wanda muka ga dama da shi daga cikin bayinmu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, Allah ya ce kuma lallai kana shiryarwa kai din nan, wa innaka kuma lallai kai din nan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latahdi tabbas kana shiryarwa ila siratin mustaqim, zuwa tafarki wanda yake mutake. Annabi alaihi salatu wassalam yana kira zuwa ga tafarki mai kyakke, yana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kyakke a matsayin sa na fitila mai haskawa. To wannan tafarki mai kyakken shine tafarkin Allah, shine Allah ya ce siratul ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tafarkin Allah wanda shine yake da mallakin abin da ke samai da abin da ke kasai. Ala ila Allah tasiru al-umur, ala ayi halin dai wazifa ce ta annabawa kira zuwa ga ko dai tafarkin Allah ko shiryarwa zuwa ga Allah, wannan aiki ne na annabawa kuma shine wajibin da Allah ya daura musu, wanda ololuwar wannan da'awa ko wannan kira shine tauhidin Allah madaukakin sarki, shine lamba daya da kuma sauran shari'o'i. To kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nada shi mai kira zuwa ga tafarkin Allah, wannan yana nuna maka kenan Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana da ruwa da tsaki a cikin tafarkin Allah. A fahimci wannan, da yace wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, kuma lallai kai din nan kana kiran su ne zuwa ga tafarki mai kyakke, wannan ya nuna Annabi alaihi salatu wassalam yana da sako daga wajensa a matsayinsa na mai kira. Inda a ce alqur'ani ne kadai aka bashi ya kawo, babu wani abu daga wajensa, to da babu katar ya kira sai a bashi alqur'ani a ce ya kawo, sai ya zama duk abin da zai gaya musu alqur'ani zai karanta musu ba ƙarin bayani, la a harce wala a aiki. Amma da aka ce latad'uhum kana kiransu, to wannan kiran zai iya kamawa da alqur'ani,
zai iya kamawa da bayani, zai iya kamawa da aiki, zai iya kamawa da mu'amala. Duk abin da zai shiga cikin kira, cikin da'awa, Annabi sallallahu alaihi wasallama an hore masa shi yayi amfani da shi don ya kira zuwa ga tafarkin Allah. To ta wannan fiskar sai Annabi alaihi salatu wassalam ya zama yana da faffaɗan jurisdiction, yana da hurumi mai faɗi, shi yasa yake yin ƙari akan Alƙur'ani, yake yin sharhin Alƙur'ani, yake zartar da hukuncen Alƙur'ani a aikace. Was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace sai yanke hannun ɓarawo. Sai a cikin aikinsa sai aka ga yadda ainihin wato Allah yake nufi da yanke hannu wanda ya yi sata. Sannan Annabi alaihi salatu wassalam ya gudanar da shari'o'i ta hanyar shaidu, a wajensa aka ga yadda ake sauraron shaidu. Alƙur'ani ya yi magana a kan shaidu, a wajensa aka ga yadda ake sauraron shaidu, da yadda ake hukunci, da yadda ake zartar da hukunci alaihi salatu wassalam, da sauran shari'o'i na Allah maɗaukakin sarki, wanda Alƙur'ani za ka ce ya yi tsokaci a dunƙule a kan wasu abubuwan, amma Annabi alaihi salatu wassalam a matsayinsa na mai da'awa shi kuma a aikace ya aiwatar da su. Ko faɗin Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka bil hikmati, da hikima a dunkule Allah ya bashi bil hikmati. Amma Annabi alaihi salatu wassalam da aka bibiyi yanayin da'awarsa sai aka ga yana da nau'uka na hikimomi daban-daban. Siyasa ta kyauta, siyasa ta karramawa da appreciating ga wanda ya abin kirki, siyasa ta kyakkyawar magana da ambaton falala ga dukkan wanda ya dace da falala, siyasa ta haƙuri da kawaici akan ayyukan da aka yi masa wanda ba daidai ba, siyasa ta jan hankali ta hanyar ibarori ba na tozarci ba, ba na wulaƙantawa ba. Wani ma zai yi laifi amma Annabi alaihi salatu wassalam ba zai tuɗe shi a cikin masallaci ya ce wane kayi kaza ba, sai ce me yasa waɗansu mutanen suke yin kaza. To irin waɗannan siyasu da ya yi amfani da su na hikima kuma daban-daban, duka suna ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana da wato waɗansu halaye waɗanda yake mu'amalantar muminai da su a wancan lokacin. Sai Allah ya ambaci halayen a dunƙule, amma tunda zamantakewa ce aka yi ta na kimanin shekara 23, dole ko waɗannan halaye sun zo a mabambanta gurare da kuma yanayi daban-daban wanda muke buƙatar mu ga yadda abu yake. Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Allah ta'ala ya tabbatar da cewa Annabi alaihi salatu wassalam mai saukin kai ne, ba kuma mai tsanani bane a cikin aiki, baya tsanantawa a aikinsa, sannan kuma baya kausasawa a lafazinsa. Allah yake da haka kake da sun watsa sun barka. Sannan Allah ya umarce shi da yin afuwa, da neman musu gafara, sannan da neman shawararsu cikin al'amari. Duka waɗannan da Allah ta'ala ya ambata game da Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan ya zama iya wannan muke da shi a Alƙur'ani, ba mu da sample na rashin kaushinsa, ba mu da sample na rashin tsananin aikinsa, ba mu da sample na yafiyarsa, ba mu da misali na hakurin sa, ba mu da misali na shawarar sa, to zai zama alqur'ani ya ba mu abin da ba mu da bayani akan sa. Sai ya zama annabi alaihi salatu wassalam kasancewa sa mai da'awa, to dole cikin zantukan sa da ayyukan sa anan da'awar take. Bari shekara 23 a ce shi ba a bukatar komai a wajen sa. Iya wannan mushafi, iya wannan alqur'anin ake bukata a wajen sa. In banda wannan a ce ba a bukatar shekara 23 a ce ba a bukatar komai a wajen sa, la bayani da baki wala bayani da aiki. In an yi haka ba masa adalci ba, sannan kuma in an yi haka shi kansa alqur'anin ba a bi shi ba. Domin Allah madaukakin sarki ya ce da shi mai yin bayani ne, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. An saukar maka da wannan alqur'anin don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu, tare da cewa larabawa ne, larabawa ne suna sanin mu'azzam, mafi yawan ma'anonin alqur'ani mai girma suna fahimta. Amma duk da haka aka ce da shi yayi bayani, saboda duk da haka akwai ayar da take bukatar bayani da baki, akwai ayar da take bukatar bayani a aiki, akwai ayar da take bukatar bayani a aikace. Don haka kasancewarsa mai da'awa, to dole akwai waɗansu zantuka da wasu ayyuka da ya aiwatar a lokacin da yake yakin da'awarsa, wanda kuma duka suna cikin shari'ar, suna cikin ma'anar alqur'anin da aka saukar masa. Don haka su ne da'awa. Ala ayi halin ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, lallai kai tabbas kana kiransu ne zuwa ga tafarki wanda yake mai kyakkyi. To wannan kira ya faɗaɗa hurumin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da saƙon Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce, wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati ani sirati lanakibun. Kuma lallai sai gashi waɗanda ba sa imani da lahira, ani sirati lanakibun, lanakibuna ai lamunharifuna ma'iluna an hadha sirat. Waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai gashi suna karkacewa, ani sirati daga wannan tafarkin. Sirat anan lamun ta sirat ana ce da ita lamul ahad, al-ahad ma al-ahadu dhikri, al-ahadu dhikri, saboda kalmar sirat ta gabata, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sai aka ce me? Sai aka ce, wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati ani sirati. An ambaci sirat a ayar da ta gabata. Yanzu wannan siratin sai aka zo da shi da alif da lam, wanda yake nuna maka wancan din ake nufi kenan. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula. An gane ko? Kama arsalna ila fir'auna rasulan, kamar yadda muka aika wa fir'auna wani manzo, fa asa fir'aunur rasula, sai fir'auna ya sabawa wannan manzon da aka aika masa. Ita wannan lamun ana ce mata lamul ahad, wato lamun ce da take bayanin ma'anar abin da an san shi nan ba da jimawa ba. Yanzu nan aka yi maganar an tura masa manzo, to wannan manzon ake magana, aka dawo ake maganar sa anan, sai lamun take nuna shi. An gane ko? Wato kamar ka ce ne, fa asa fir'aunu hadha ar-rasula, sai fir'auna ya saba wannan manzon da muka aika masa. To haka anan, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati ani sirati, wannan lamun din kamar ka ce ne, an hadha sirati fanakibun, waɗanda ba sa imani da lahira sai suka zama masu karkacewa daga wannan tafarkin da kake kira zuwa gare shi, ba su yarda su bi shi ba. Allah madaukakin sarki yana jarrabar annabawa da al'ummomi masu taurin kai da girman kai da kuma inadi tafiya in gaskiya du yadda annabawa suke da uslubi na da'awa suke da hakurin kira kuma suke da kawaici amma tare da haka ba sa kayatar da al'ummominsu saboda taurin rai da Allah ya musu da rashin kirki du wanda Allah ya shi la'imi in an ce la'im kishiyar karim karim mai karamci la'im kishiyar karim al-lu'um kishiyar karam shine rashin mutunci rashin arziki to du wanda yake mara mutunci ne mara arziki ne to ba shi da godiya kuma ba a taba masa gwaninta to kasancewar su mutane ne la'imai marasa mutunci ba su san alfarma ba to duk alfarmar da aka yi musu ba ta tankwara zukatansu su bi duk kirkin da aka yi musu annabi alaihi salatu wassalam kafin ya zama annabi tunda yayi wayo a garin makka yake musu amfani har ya shekara 40 a duniya kafin ya zama annabi ya musu amfani da kansa yace yayi kiyo kuma ba abin kirki ake biyan sa ba irin yaro ne maraya Allah haifi Allah ba mu mu doka wanda aka haifa musu suka samu a garin makka suke hada masa dabbobi yake korawa jeji kamar bai san dadin jikin sa ba ake bashi kan abin da aka bashi na kiradi to kuma a haka har ya girma zai shiga hada-hadar kasuwanci tun kafin hada-hadar kasuwanci ma ya zama amini a makka to kasancewar sa mai amfani a cikin al'umma da har ya kai a nemi gudumawa tunanin sa idan ana neman mafita wannan bai hana su lokacin da ya zama annabi su masa tawaye har su yunkurin kashe shi karshe su kore shi daga garin ba to wannan shine la'imanci la'imci kenan asalin rashin mutunci kenan don Allah ya mutun da irin wannan halin ba yanda ka iya da shi shi lokacin da kake dadada masa ma ko lokacin da kake kokarin masa gwaninta lokacin ne ma yake kara botsarewa idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan mai karamci idan ka masa mutunci idan ka masa karamci duk wanda ya san karamci to idan ka masa ko kadan ko da yawa zai appreciate suna bada ma'anar mai karamci shine wanda ake bashi kadan yake ganin da yawa yake bada da yawa yana ganin yayi kadan in kana so ka san waye karimi mai karamci kadan za a bashi har haka yana ganin yawan abin da aka bashi shi kuma zai bayar da yawa yana bada hakuri ai hakuri baya to shi kuma la'imi idza anta akramta idan ka karrama idan ka karrama mai karamci sai ka mallake shi amma idan ka mutunta mutumin banza la'imi shi kuma sai ya kara botsarewa shine idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada sai ya kara botsewa to haka Allah ya jarrabi annabawa da irin waɗannan mutane to sai ya zama du yadda annabi yayi juyin duniyar nan sai su ki tafarkin kuma gashi a fili Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai gashi suna karkacewa wannan tafarkin da kake kira zuwa gare shi ku duba anan da Allah ta'ala yace wa innaka latad'uuhum ila siratal mustaqim tad'uuhum damirun hum ai an san su waye ana yi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kana kiran su zuwa tafarki mi keke su waye ke kira ba ko shakka kafiran quraishawa su ake nufi ana to a aya ta gaba akan su ake magana amma sai ba a ce ba wa innahum ani sirati lanakibun sai ba a ce ba sai gashi suna karkace wa tafarkin da kake kiran nasu a sai aka siffanta su da wata siffa shine rashin imani da lahira dan a nuna maka cewa wato siffa mafi siffa mafi cutar da mutum a rayuwarsa ta duniya ya kasa bin Allah ya kasa bin tafarkin shari'a da gaskiya ita ce siffar rashin imani da lahira duk wanda kaga yana aikin sako daga mushriki zuwa kafiri zuwa munafiki zuwa musulmi mai sako illa da ya fara samu ta rashin imani da lahira da mushriki da kafiri da munafiki kwata-kwata ba su yi imani da lahirar ba ne shi kuma musulmi mai sabo ya yi imani da ita amma kuma imaninsa da ita akwai rauni ainin shi sa ake iya sabo inda imaninsa da ita kammalallen imani to da tsoron wannan rayuwar ta lahira ba zai bar shi ya aikata sabo alhalin yana sane ba ɗabi'a ta ɗan adam za ta iya ɗibarsa ya aikata sabo saboda shi ɗan adam mai mantuwa ne ɗan adam mai son zuciya ne to da mantuwa da son zuciya da jahilci ɗan adam mai jahilci ne ɗan adam mai son zalunci da babakere ɗabi'a ce ta ɗan adam kowa yana da shi gwargwadon yadda Allah ya jarrabe shi amma ɗabi'a ce ta ɗan adam to amma mutumin kirki wanda yake mumini idan ɗabi'a ta ɗebe shi ya aikata sai zargi kansa sai ji tashin hankali ya tuna ubangijinsa sai ya tuba sai ya guji abu sai kuma wani karam ya fada wani abu daban saboda shi dan adam ne shi ne fadin Allah ta'ala walladina idza fa'alu fahishatan udhlamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kafin wannan aya Allah cewa yace wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi yace u'iddat lil muttaqin kaga Allah ya ambace su masu takawa sannan kuma Allah ya musu tukuicin aljanna amma su ne waɗanda ba a ce su ne waɗanda ba su sabo ba suna sabo suna aikata alfasha ko faɗin alfasha ko kuma aikata zunubi su zalunci kawunansu amma sai Allah madaukakin ce idan sun yi sai su na Allah saboda imanin yana nan sai su shiga tsoro idan sun shiga tsoro sai su nemi gafarar Ubangiji kuma ba sa ƙara komawa irin wannan barna sai dai wata daban suna ja'in ja da shaitan amma wanda yake kifuwa akan aikin barna ya san barna ce ya san laifi ne baya jin tsoro baya shakka yayi jiya yayi shekaran jiya yayi yau kuma yana da burin gobe ma zai tsarawa ma yake da zai na gobe to wannan yana da rauni ainin a imaninsa da lahira in dai shi musulmi ne to akwai rauni ainin a imanin da lahira to shi yasa za ku ga so da yawa a cikin alqur'ani mai girma ko a cikin hadisai sai ku ga ana alakanta imani da Allah da imanin da ranar lahira ba dan cewa su kadai ne rukunin imani ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai a ce imani da Allah sai a ce ranar lahira imani da Allah saboda shine tushen takawa imani da lahira kuma shine kadarku kadarku waiji da zai sa mutum ya ji tsoro fadawa cikin abin da zai lalata kansa rayuwar lahira to shi yasa anan aka ambaci ba sa imani da lahira wannan yasa suke iya kaucewa tafarkin gaskiya ba sa bi saboda rashin imani da lahira bai shiga zuciyarsu ba kiraye-kirayensu da ake ta yi akan imani da lahira da misalai da ake ba su yadda duniya take a ba su misalin damana da yadda ruwa zai sauka gona ta yabanya ta ba da sha'awa ta yi wane ne ta zo ta zama karmami ta bushe shikenan iska tana ɗibar shirgin gona an gama kasuwa ta ci ta watse ana ba su misalin yadda duniya take don su tsoraci al'amarin ana faɗan lahira da abubuwan da ke cikin lahira ko na daɗi ko na azaba duka wannan za ku ga ya yawaita a cikin alkur'ani mai girma ba don komai ba sai don duk wanda ya gaskata wannan Allah ya sanya wannan abin a ransa ya yi imani da shi to ya yi babban rabo domin zai iya tafiya a kan kyakkyawan tafarki to da yawa tsoron lahira da kwaɗayin lahira yake sa bayin Allah suke bautawa Allah kaga mutum yana taimakon addini haikal saboda ya ji falalar da ke cikin taimakon addini falalar a lahira yake son tsankarta kaga mutum yana gudun sako saboda ya ji irin nau'in azabar da ke kan mai irin wannan sako in dukiya ce yana kokarin ya tsarkake ta daga irin wannan abu saboda yana tsoron kar ta zama masa masifa ranar lahira to wannan lahira din mutum ya sa ta a ransa tana taimakon sa ainin wajen inganta rayuwarsa da alakarsa da ubangijinsa to amma waɗanda ba sa imani da lahira Allah ya ce an siratul nakibun suna bautewa daga wannan tafarki da kake kira zuwa gare shi shi suratul a'raf Allah ta'ala yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى يجي ولن نسكي جرمان كي أبان كسا دسنو زن جو يدسو دقا آيوين دسنو تون دسنو دو جدا قاوة دجرمان كي أبان كسا بغير الحق ba tare da gaskiya ba Allah ya ce ni kuma zan juyar da su daga ayoyina ba wata aya da za ta zame musu darasi la kauniya wala shar'iyya ko aya ta gani kamar samai da kasai hadari da ruwan sama da tsirrai ko kuma aya ta karatu kamar alqur'ani mai girma ba za su musu amfani ba wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha Allah ya ce idan suka ga kowace aya ma ba za su yi imani da ita ba saboda an riga da an juyar da su ba za su yi imani da ita ba wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila idan sun ga tafarki na shari'a ba za su dauke shi a matsayin tafarki ba shine lanakibun za su bauɗe in sun ga tafarki na shari'a ma ba za su dauke shi tafarki ba wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila amma idan sun ga tafarkin zalunci da sako to wannan za su rika a matsayin tafarki haka zaka ga waɗansu sai kai ta mamakin su sai kai ta mamakin su kwata kwata ba su yarda da tafarkin shari'a ba kaga mutum shi bai imani irin ɗan tariƙa ba balle ya je yi zikiri ko ya je maulidi ko ya je kaza ko ya je kaza bai imani irin na ƴan izala ba balle yayi sunna bai imani irin na ƴan shi'a ba balle ya sa bakakken kaya ya kama tafiyar wahala shi yana nan yayi imani da garaya da gurmi da kada kade da sharholiya shi ko da wannan yayi imani dan haka shi ba dan dariƙar da yake ba shi sha'awa ba dan izalar da yake burge shi ba dan shi'ar da yake kayatar da shi shi abin da yake kayatar da shi shine kawai sharholiyar duniya dan haka in yaga tafarkin shari'a kowace irin shari'a ce ba zai dauke da tafarkin bi ba amma in yaga tafarkin bata mawaki ko sabon zuwa ne to zai shiga cikin tururuwar zuwa wajensa zalika bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ya horar da su ne da haka saboda sun karyata ayoyinsa kuma sun gafala sun sha'afa da haka sakamakon haka sai Allah ta'ala ya cire son da dai daga zukatansu ya cire son imani daga zukatansu ya cire son mu'minai ya cire son shari'a daga zukatansu sai suke tafiya a cikin magagi don haka waɗannan ayoyin guda biyu suna sanar shi mu cewa annabi alaihi salatu wassalam duk da aikinsa ne kira zuwa ga tafarkin Allah mai kyakke amma ba sai gashi da ba su yi imani da lahira ba yana ta fama da su suna ta bauɗewa daga wannan tafarki ba ta bi sai Allah ya ci gaba da cewa a kansu
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
وانجزي تعالى يتي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون الله yace da a ce zamu ji kansu mu tausaya musu da a ce zamu ji kansu wa kashafna ma bihim min dhurr mu yayi abin da ya same su na cuta lalajju fi tughyanihim ya'mahun da sun ci gaba a cikin dagawarsu suna bagauniya da sun ci gaba a cikin girman kansu a cikin wuce gona da irinsu ya'mahun suna takhabbuti suna bagauniya walaqad akhadnahum bil azab Allah ji hakika mun rike su da azaba famastakanu li rabbihim amma duk da haka basu rusuna wa ubangijinsu ba وما يتضرعون وما باسا قنقن دكاي حتى اذا فتحنا عليهم بابا هر تكوننا سي من بوده موسو وتا قوفا ذا عذاب شديد ما ابوچير عذابا مي تنني اذا هم فيه مبلسون سي غاسو ا cikin wannan azaba suna daida tsammanin jin kai Allah ta mutu da imani Allah ya fara fushi ke Ubangiji ta Allah ya ce walau rahimnahu inda za mu ji kansu jin kai a nan rahimnahu jin kai ne am rahama ce amma Allah ta'ala yana da rahama amma yana da rahama khasa rahama amma ita ce rahama ga dukkanin bayinsa wannan rahamar ta yadda muke rayuwa a cikin arzikinsa da horewarsa kowa na cin gajiyar wannan rayuwa da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba to kada ruwan sama kowa zai amfana musulmi zai yi noma arne zai yi noma musulmi zai tona rijiya ya samu ruwa arne zai tona rijiya ya samu ruwa musulmi zai samu abinci arne zai samu abinci zai saki iska kowa zai shaka da wayan da ya imani da wanda bai imani ba ya saki inuwa kowa zai samu ya saki rana mai amfani kowa zai samu don haka wannan rahama ce amma ga dukkanin bayinsa wanda ya yi imani da wanda bai imani ba to irin ta ne anan amma akwai rahama khassa wacce ita kuma take bancin mu'minai wa kana bil mu'minina rahima Allah ma kirki ya kasance mai jin kan mu'minai ne ma'ana ga mu'minai kadai yake jin kai na lahira to jin kai na lahira wannan sai ga mu'minai amma jin kai na duniya to Allah subhanahu wataala yana wa dukkanin bayinsa gurgurdan yadda ya ga dama don haka yanzu anan da aka ce walau rahimnahu ana magana akan kafirai ne kar kai mamaki kace to ya aka kuma a kafiran kuma Allah yake da za mu ji kansu kuma ana magana anan gidan duniya eh haka ne rahmar Allah a gidan duniya tana shafan kowa da za mu ji kayinsu wa kashafna ma bihim min durr mu yayi musu abinda ke tare da su na cuta cututtuka da suka mamaye su da kuma wahalhalu na rayuwa talauci fari da annoba da zamu jarrabe su da wannan sai mu yaye musu lalajju fi tughyanihi to da sun ci gaba da aina tamadau da asarru da sun ci gaba fi tughyanihi a cikin wannan dagawar ta su cikin wannan girman kan nasu da kememe ya'mahuna suna wato bagauniya dukkan wanda ya dore akan barna to ana siffanta rayuwarsa da al'ama al'ama shine takhabbutu ashwa mutum ya zama yana rayuwa amma tunaninsa kamar tunanin mai magagi kamar tunanin tababbe kamar tunanin mai duhun kai shine al'amahu to tunda suna rayuwa irin rayuwar da za ta cutar da su bayan mutuwarsu to ba abin da zai sa mutum da hankalinsa da wayansa ya rika rayuwa cikin abin da zai cutar da shi face sai dimuwa ya samu shi yasa Allah yake siffanta da rayuwarsu tunaninsu da dimuwa saboda ba tunani ne mai kyau ba ba abin da zai sa mutum da wayansa da hankalinsa ya dama guba a cikin abincinsa ko abin shansa ya dauka ya sha face sai in ya samu dimuwa to ina ga a ce mutum haka ya shirye rayuwarsa duk abin da zai yi abin da zai cutar da shi ne ba kidaman mai irinsa ba dimautacce irinsa wannan shine al'amahu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad akhadnahum bil azab haqiqa mun kama su da azaba mun jarrabe su da azaba famastakanu li rabbihim amma sai gashi basu risuna ubangijin su ba famastakanu li rabbihim basu risuna ubangijin su ba wa ma yatadarrun kuma ba sa kankan da kai istikana rusunawa yana nufin su bar abin da suke yi na laifi ba su bari ba at-tabarru shi kuma roƙon Allah su roƙe shi su koma gare shi ba sa yi da haka shi yasa istikana aka zo da ita da siga ta fi'ili madhi التضرع aka zo da shi da siga ta fi'li mudari'i saboda istikana yana komawa aikin da suke yi na kafirci azabar bata sa sun daina ba da aka yaye ma basu daina ba sannan suka ci gaba da rayuwa kuma ba sa komawa ga Allah saboda Allah subhanahu wata'ala yake wa ma tadarru saboda idan Allah madaukakin sarki ya jarrabu bawa kuma sai bawan nan ya gane kuskurarsa ya gane wannan jarrabawa ce fastakana li rabbihi sai ya risuna ga ubangijinsa risunawa shine me ya daina wannan laifin ya daina fada da ubangijinsa sannan kar ya zama to shikenan sun gama shi da ubangiji a'a sai ya dawo kuma ya zama mai kankan da kai ya zama mai kankan da kai ga Allah yana addu'a yana ayyukan alheri dan haka ba wai kadai ka daina laifin da kai wa Allah shikenan ba a sai kuma ka ci gaba da kankan da kai gare shi inda dama asalin girman kai ne ya haifar musu da wannan azaba hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma ra'a quraishan ista'saw alaihi yayin da yaga quraishawa sun saba masa da yawa abun nasu yayi tsanani faqala yace allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf yace ya Allah ka taimake ni akan su ka taimake ni akan su ka jarrabe su da masifa irin masifar mutanen annabi yusuf bi sab'in ka sab'i yusuf ko sab'i yusuf shekaru bakwai na fari kenan ka jarrabe su ka taimake ni akan su da irin jarrabawar da ka jarrabi mutanen annabi yusuf na fari nan ba yana nufin cewa ai shekara bakwai ana musu ba a ishara ce zuwa ga fari sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su kuwa da sana abinda ake cewa sana shine fari jarrabawa ta shekara al'amuran suka tabarbare har sai da suka zo suna cin kasusuwa da fatu suna tsantan kashi a ƙasa suna kuma cin fata fata dabba wa qala ahaduhum hatta akalu al-julud wal maita wani yace har sai da suka zo suna cin fatu suna cin mushi wa ja'ala yakhruju min al-ardi ka ha'ati dukhan har sai da saboda tsaba fari da rani sai da zama kamar hayaki yake fita daga ƙasa babu ruwa a ƙasa sai ya zama kamar hayaki yadda ƙasa ta bushe sai ƙura kawai kamar hayaki sai ta turnike wasu suka ce a har sai da suka zo suna ganin hayaki saboda yunwa a sai in yunwa ta yunwa haka da sai yake ganin hayaki hayaki fa atahu abu sufyan har sai da abu sufyan ibn harbin yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abu sufyan ina kafirin sa fa kale yace ai muhammad yace kaga muhammadu inna qaumaka qad halaku danginka fa sun halaka yawa fad'u allah an yakshifa anhum ka roki allah ya yi abin da ya same su eh kai mutumin kirki mutumin kirki ne in kai addu'a sai kai dan za a ji a wajen ka kai addu'a mutanenka sun halaka a yayin muku abin da ya same su fad'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a sai aka yayi thumma qala sanan sai yace su ta'uduna ba'da hada ina mai tabbatar maka za ku ci gaba da yi bayan yanzu an yayi din za ku ci gaba halin ku sannan sai ya karanta fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha azabun alim rabbana kashif 'anna al-'adhaba inna mu'minun أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون النبي عليه الصلاة والسلام تكرمت كثورة زوى راند حياكي sama za ta zo da hayaki a bayyane zuwa wannan ranar randa za su ga hayaki yakshan nasa hayakin yana lullube mutane haza azabul alim sun tsorata ga wata azaba nan fa yare dadi rabbana kashif annal azaba ya ubangijinmu ka yaye mana wannan azaba wato tamkar wannan ayar Allah ta'ala ya faɗa abin da yanzu zai faru gashi ya faru Abu Sufyan ya zo yana cewa kuro ka roka mana Allah tare da basu imani da shi ba sun ce mahaukaci ne sun ce matsafi ne sun ce kaza ne sun ce mawaki ne sun ce kaza ne amma sun zo su ce musu addu'a rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun ya ubangijinmu ka yaye mana wannan azaba mun yi imani anna lahu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun sun manta manzo ya zo musu yana bayyana musu gaskiya yana nuna musu tafarkin kwarai amma suka ce mu'allamun majnun suka ce tababbe ne a wani wuri aka je aka koya masa irin wannan shigantaka Allah yake to inna kashiful azabi qalila suka ce to zamu dan yaye Allah yake zamu yaye azabar qalilan amma ka innakum a'idun dan zaku kuma sai Allah ya ce yawma nabdishul batshatul kubra inna muntakim amma ran da muka shimfida muku duka ranar ka ranar daukan fansa ne shine malamin tafsir suka ce ranar badar kenan da aka yaye musu wannan Allah ya ce mu hadu a badar to ita ce ranar badar Allah ta'ala ya dauki fansa wannan hadisi yana da alaka da wadannan ayoyi da muka karanta yayin da Allah ta'ala yake walaqad akhadnahum bil azab hakika mun kama su da azaba malamin tafsiri wasu sun tafi akan cewa wannan azaba ta lahira ce mafi yawan malamin tafsiri suka tafi akan cewa wannan azaba ce ta duniya saboda yakin zancen haka ya nuna famastakanu li rabbihim kuma da dadda domin azabar lahira taurin kai ba biyo bayan ta duk wanda ya gamu da azabar lahira nadama ce da tuba da neman a bashi wata damar ya gyara don haka tunda Allah ta'ala ya ce mun kama su da azaba amma ba su rusuna ba kuma ba sa kankan da kai wannan ya nuna cewa azabar duniya ce ba ta lahira ba ce don haka azabar duniyar wacce ce wasu suka ce ita ce azabar da wannan hadisi yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaji da safansu ya roki Allah madaukakin sarki ya jarabe su da fari aka jarabe su da farin kuma lallai suka sha wahala har sai da suka ci fata har sai da suka ci mushe har sai da suka sha jini sannan suka dawo suka nemi manzo Allah sallama ya musu addu'a a yaye musu to shine Allah ta'ala yake cewa walaqad akhadnahum bil adhab famastakanu li rabbihim wama tadarrau mun kama su da azaba amma ba su rusuna ba sun ci gaba ba su yi kankan da kai ba sun ci gaba da girman kai to ayoyin nan guda biyu sun haska mana al'adar dan adam Al-Qur'ani mai girma ya ambaci dan adam da al'ada iri biyu a lokacin da ya gamu da azaba a rayuwar duniya akwai lokacin da dan adam yake a matsayinsa na dan adam lokacin da yake kan bata bai samu shiriya ba a nusar da shi wata hanya ta shiriya ba to a daidai wannan lokacin yana ordinary dan adam din sa mara shiriya to a irin wannan yanayi idan ya ji wahala yana komawa zuwa ga Allah sai in ya tambayan bukata ne sai ya fankare saboda rashin shiriya shine irin fadin Allah ta'ala wa idza masal insana minna rahmatan thumma naza'na minhu innahu layaqusun kafur wa idza adaknahu na'ma'a min ba'di dharra'a masathu layaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur shine irin fadin Allah ta'ala wa idza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin masa irin fadin Allah ta'ala wa idza massalna dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikun shi mutum akwai lokacin da idan ya gamu da azaba to sai ya koma ga ubangijinsa idan aka yaye masa sai ya fata wannan jahili kenan ordinary dan adam wanda bai samu shiriya ba sannan akwai lokacin da dan adam kuma idan aka gurbata masa tunaninsa wancan hali halin farko halin bata ne kawai shi wanda irin wanda yake samun annabawa mutanen kirki kaga annabi Ibrahim yayi talaliban waye ubangijinsa bai shirka ba bai kafirci ba amma kuma bai samu shiriya ba yayi ta neman ta annabi alaihi salatu wassalam ya tafi garu Hira ko gon Hira ya tahannas yana ta kakalan me ya kamace shi yana ta neman me ya kamace shi cikin gari dai ya ga abin da ake yi bai dace ba amma kuma babu shiriya sai ta Allah ta'ala ce wajadaka dhallan fahada Allah ya same ka ba akan shiriya ba ya shiryar da ka shi ma yace wa da sahabbansa alam ajidkum dhullalan fahadakum Allah bi ban same ku batattu ba Allah ya shirye ku dalili na to akwai irin wannan bata wanda ba wai mutum yana aikata wata barna bace amma dai bai samu jagora ba to idan mutum yana kan irin wannan bata to al'amarinsa yana zuwa da sauki saboda ai wannan al'ada ce ta mutum akwai dabi'a ita kuma dabi'ar a sai ta take ita ce fitra dabi'ar dan adam Allah ya gina ta akan yarda da dukkan abin da ya aiko manzanni da shi da zarar mutum yana kan wannan lalubalaluban yana neman shiriya in ya dace da shiriyar zai karba ba zai yi musu ba ba wani abu na musulunci wanda mutum zai ki idan har an same shi akan asalin al'adar sa dan adam amma idan an yi amfani da wannan dabi'a an sarrafa ta amma ya tehudanci ko madusanci ko nasaranci ko na timasanci ko na karnakanci aka juya shi aka mai da shi wani abu daban ya zama kangararre to a wannan lokacin kuma nan ma mu'amalarsa da Allah madaukakin sarki tana canzawa a yayin da Allah ya dabe shi da musiba to idan har aka juya dabi'ar dan adam ta zama dabi'ar kangarewa ya zama ya kafirci ya zama yayi taurin kai daga shiriya to a irin wannan lokacin idan musibar ta same shi ma baya rusunawa a cikin halin musibar ma baya rusunawa shine fadin Allah ta'ala walaqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u ina ma lokacin da musibar ta mutu zo musu sun yi kankan da kai walakin qasat qulubuhum sai daga musibar amma tare da haka zukatan su sun kaikashi wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaab kulli shay hatta idha farqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun fa quti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu sanna Allah ta'ala yace wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharrun babu wata alqarya da muka aika mata wani annabi face sai mun kama mutanen garin saboda girman kansu da taurin kansu bil ba'sa'i sai mun kama su da bu'us. Bu'us shine jarrabawa a cikin tattalin arziki, talauci, fari, tsadar abinci, rashin kayan masrufi. Gashi nan dai wato talauci a cikin kayan masrufi shine al-bu'us. Ad-darra su kuma ad-darra daga ad-dur shi kuma wato musiba ce a gangajiki, cututtuka, yawan mace-mace, kuraje, annoba da ta shafi jiki. Allah ta'ala ya ce muna jarrabar su ko da tattalin arziki ko da cututtuka, la'allahum yadarra'un, don su yi kankan da kai. Amma ba sai kuma baddalna makana sayyi'atil hasana hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sadda'u fa akhadnahum baghta. Allah ta'ala yace sannan sai mu canza musu gurbin wannan wahala, sai mu canza musu da dadi. Sun sha wahala, muka fidda su fari ya wuce, aka samu ruwa, tattalin arziki yayi kyau, cututtuka aka warware, hatta afaw sai da suka ƙara haɓaka, ai hatta kasuru sai suka ƙara haɓaka. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sadda'u, sai su fara cewa yaya jarabawar bara, ce kai sawa yo bakon abu ne a wajenmu, abuna da labarin kakanninmu, haka duniyar take dai, ai wanda ka biye bai. Kuma cututtuka ka manta shekara kaza da suka ce an ba mu labarin irin annobar da aka aika mu mai sauki ce ma, ko kuma talauci da fari dama akan yi, ai ba wani bakon abu bane, ku ne ba ku da hakuri, dama mun san zai wuce. Sai su maida abun wani abu ne da an saba da shi. Allah ya ce sai sun shiga yin haka, fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, sai kawai mu musu bazata mu halakar da su ba su sani ba. Almuhim, waɗannan ayoyi suna mana ishara zuwa ga halayyar ɗan adam yadda yake mu'amalantar Allah maɗaukakin sarki a lokacin wato wahala. Mumini wanda ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki yana lunguman ƙaddara, idan Allah ta'ala ya jarrabe shi da musiba yana komawa ga Allah ya nemi Allah ta'ala ya yaye masa, kuma yana mai imani da ƙaddarar da Allah ya ɗora masa, kuma idan Allah ya yaye masa yana mai godiya, yana mai haƙuri idan Allah ya jarrabe shi, kuma yana mai godiya idan Allah ta'ala ya yaye masa, baya rabuwa da Ubangijinsa a kowane lokaci. Wannan shine halin mumuni na ƙwarai. Kafiri shine wanda yake butulci wani ya nemi Allah in ya ji wahala, idan an yaye masa ya butulce, wani kuma a lokacin wahalar ma ba zai nemi Allah ba, sai ya bi bokaye, sai ya bi masu tsubbu, sai ya bi wani bibiyansa, yana neman ya nema kansa mafita ba ta wajen Allah ba. Allah subhanahu wataala ya mana arzikin imani na ƙwarai. Allah subhanahu wataala sanya mu kamalallu a cikin imani, sanya mu cikin bayinsa na ƙwarai. Abinda muka yi daidai Allah ka kara mu cikin ladansa, abinda na kuskure Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.